يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirin Fatoyin Rahma. Shin dai kan zo muku daga nan gidan Radio Rahma a farincin al'umma mai shi shirye akan mita 97.3 a zango na FM. Kafin mu shiga ga cikin shirin, zan tuna masu sauraro hanyoyin da ake bi wajen aiko da sakonninku. Wato akwai rubutattun sakonni a lambobin waya na 0800 555 4443 da kuma 0700 788 4442 sai kuma 0700 3641 4445 sai kuma adireshin mu na email na fatoyurahma@yahoo.com to kuma dandalin sada zumunta na fatoyurahma a Facebook. To kama kullun dai babban malamin mu a Shaddatul Muhammad Sani Umari Jallemo shine wanda yake amsa wadannan tambayoyi naku, kuma cike da Allah ayi mu'amala tare da malamin, don haka zamu ba shi dama domin ya gabatar da shimfiɗa kafin kuma mu dora cikin shirin. Suna Nafiya Haya, nake cewa karamakallahu, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باين هكا وما سوك اللهم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكن سورة الحجرات سورة تكون شي لدبا نظم انتكي والتالي كان يتشوى سورة تكون شي لدبا ما سيوى وأنسكي كران تدى yadda al'umma za ta zauna tare da juna, tare da girmama juna da sanin haƙoƙin juna, yadda rayuwa za ta yi kyau ta ba da ma'ana. Wannan sura a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wata ƙa'ida ta zamantakewa, wacce ita ce ƙa'idar da ya kamata a kowane lokaci mumini ya riƙa tuna hararota, yana kuma auna mutane a kanta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله سبحانه وتعالى يا كومتاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نلممك هذه الشيك نمجي يكون ماشي وجعلناكم شعوبا وقبائل مكسنياكو الأمومكم مكسنياكو كذيلو لتعارفوا دمكو سنجونكم inna akramakum inda Allah atqakum, lalle wanda yafi ku karamci daukaka a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah. Inna Allah alimun khabir, lalle Allah mai cikakken masani ne, mai cikakken ilimi. A wannan ayar kamar yadda muka ji, Ubangiji subhanahu wataala ya yi kira ga mutane duka, bai bambance wani jinsi banda wani jinsi ba, ko wata al'umma banda wata al'umma. Kira ne da ya haɗe mutane duk gaba ɗaya, mutane da suke cikin birane ko da suke cikin ƙauye ko da suke fito daga garuruwan da suke wato na sun samu ci gaba na rayuwar duniya, ko da suke garuruwa na da ba su da ci gaba na rayuwar duniya, da suke da ilimi da wanda ba su da ilimi, mace ko namiji, kowa ya shiga cikin wannan kira. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, mun halicce ku daga namiji da mace. Saboda haka wannan shine asalin halittar dan Adam, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda daya, shine annabi Adam alayhi salam, sai kuma matarsa ummu Hawwa alayha salam. To Allah ya halicce mu daga wannan tushe, daga wannan asali, namiji da mace. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, Allah ce to muka yi ku al'ummomi daban-daban, kai al'umma tana rayuwa inda suke, wasu al'ummomin da suke na Larabawa, da al'ummomin da suke na Afirka, da al'ummomin da suke na Turai, jinsin Turawa ko kace yankin Turai da yankin Amerika da yankin Asiya, duk waɗannan shu'ub ne da suke daban-daban. wa qaba'il kuma qabilu a ƙasa guda zaka iya samun qabilu daban-daban ga sunan masu yawa kowanne yana da tushen sa da asalin sa da yaren sa wanda shine yake ganin asalin kabilar sa Allah ya ce yayi wannan li ta'aruf to dan ku san juna ce li ta'arufu dan ku san junan ku wanda ya san daga ina wane yake kuma daga ina kake ba li ta'arufu ba ba dan ku yi fada da juna ba ba dan ku yi arangama ku yi ba ta kashi ba ce li ta'arufu dan kowa ya san dan uwansa sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi mizani shi a gurin sa na fifi ta daya daga cikin waɗannan al'ummomi ko ɗaya daga cikin waɗannan ƙabilu sai ce inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi ku karamci to yafi ku daraja a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah so wannan shine mizani shi a gurin Allah subhanahu wata'ala mizani a gurin sa ba daga duba da al'ummar da ka fito daga cikin ta ba ce kai balarabe ne shikenan ka fi kowa daraja a gurin Allah a'a ko kai bature ne ka fi kowa daraja a gurin Allah ko kai bahaushe ko kai bafulatani ko kai kanuri ko kai bai rabe ce ka fi kowa daraja a gurin Allah saboda wannan kabilar da kake jingina kanka ko take asalinka Allah ce a'a shi wannan ba shine mizani a gurin sa ba wanda yafi kowa daraja a gurin sa shine wanda yafi kowa tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum to wannan ka'idar ya kamata ta zama ita ce ka'ida da kowane musulmi kowane mu'mini sai zama ita ce a tare da shi a duk sanda yake mu'amala da kowace irin da kowane irin mutum kada ya ce zai dubi jinsin sa kada ya ce zai dubi yaran sa kada ya ce zai dubi kasar da ya fito daga ciki ko ya dubi matsayin sa a cikin al'umma na samu ko rashi yana da shi ko baya da shi ko ya dubi daga wani gida ya fito suwaye iyayen sa suwaye dangin sa menene asalin sa ko ya dubi jinsin fatar sa baki ne ko fari ne wannan ba shine mizani a gurin Allah ba mizani ne na jahiliya jahiliya su suke alfahari da kabila suke alfahari da asali suke alfahari da iyaye saboda haka za su iya wulakanta wani saboda ganin kabilar sa su a ganin su cewa kabila ce ba ta da wani daraja ko ba ta da wani kaskanci ko a tarihi ba kabila ce da bata yi sarauta ba ko bata tsina wani abu a rayuwa ba to wannan mizani ne na jahiliya musulunci da ya zo rusa wannan mizanin gaba ɗaya ce inna akramakum indallahi atqakum annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu wasu taban kwana sai da ya fito ya faɗa al'umma cewa duk duniya cewa la fadla li arabiyyin ala ajmin illa bit taqwa balarabe kai ya rika jin yana da wani fifiko akan wanda ba balarabe ba sai ta hanyar tsoron Allah sauraka ɗaiɗai balarabe a karan kansa shi a karan kansa ba wai jinsi ba shi a karan kansa ba ya da wata daraja akan sauran kabilu shi ma tsoron Allah ne zai ɗaukaka shi ya kai shi zuwa matsayin da zai kai shi duk yadda yake da kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallama kusanci da gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya kasance ba bai zama mai tsoron Allah ba bai zama mai kiyaye dokar Allah ba to a gurin Allah wannan ba komai bane zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ayi suratu abin nan tabbati yada abi lahab suratul masad da aka saukar akan abu lahab baffa ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fito daga cikin kabilar Qurayshawa ya fito daga gidan Banu Hashim amma kasancewar bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rike gaskiya ba ya zama wanda yake ya yaki gaskiya sai Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da sura ka cukam domin aibata shi da nuna mummunan makomarsa ranar gobe kiyama saboda haka babu kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa alqur'ani kakab da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kakab ba za ka ga inda aka kira sunan wani ba aka yi taya masa saboda shi dan gidan wane ne ko saboda shi dan kabila kaza ne wannan kawai ta sa aka yabe shi alqur'ani babu wannan haka nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan kamar yadda ba za ka samu wata aya ko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka kira sunan wani ake ta sukansa saboda ya fito daga gida kaza saboda shi dan wane ne ko dan asali kaza ne ko jinsin sa kaza ne kawai saboda wannan ayi ta sukarsa babu wannan alqur'ani duk wanda kaga an yabe shi to ana yabe shi ana yaban sa ne saboda kyawawan halayen sa saboda kyawawan ayyukan sa wanda kaga an soke shi ne saboda munanan ayyukan sa saboda lalacewar sa amma ba wai saboda ya fito daga gida kaza ba ko dan jinsi kaza ne ko dan asali kaza ne to wannan shine za mu ga cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiya sahabban sa akai zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban sa wadanda suke da daraja da matsayi da da makana a gurin sa zamu ga akwai irin su Bilal ibn Rabah wanda ya fito daga kasar Habasha haka dan Afrika ne amma kuma ya samu matsayi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga Suhaib wanda shi kuma Rumi ne to daga kasar Roma ya fito ya samu matsayi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga Salman wanda shi mutumin Farisa ne yankin kasar Iran zamu ga ya fito kuma ya samu daraja a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga irin su Zaid ibn Haritha wanda salibawa ne ma ya samu daraja da daukaka a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam har ta kai akwai lokacin da aka rubuta kiran shi ma Zaid ibn Muhammad dan sa Usama ibn Zaid shi ma ya samu daraja da matsayi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da jin launin fatar sa baki ne shi a fatar launin sa amma ya samu wannan daraja ya samu wannan mutunci ya samu wannan daukaka har ma lokacin da suka fito neman aure shi da Muawiya ibn Abi Sufyan Muawiya dan sarkin Makka ne ba Quraishi ne dan sarkin Makka sannan Usama abin nan Usama shi kuma dan bawa ne bararren bawa ne baban sa da farko bawa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi lokacin da Muawiya fito neman aure da shi da Abu Jahl wani wanda shi ma balarabe ne dan asali Annabi sallallahu alaihi wasallama suka fito neman auren Fatima bintu Qais wanda ita ma ba Quraishi ce suka fito neman aurenta su biyu ta je ta nemi shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su wa za ta aure Muawiya ne ko za ta aure Abu Jahl Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Muawiya dai ba shi da komai a hannunsa to zone yake ba shi da sana'a ba shi wani abin da zai iya rike matarsa fasulu kullu mal lahu shi kuma Abu Jahl mutum ne mai yawan dukan mata saboda haka akwai yuwar mutum aure shi rika dukanki sai ya ce in ki hai Usama ki je ki aure Usama din nan asalin mahaifinsa bawa ne bararren bawa ne a fatar jiki ma baki ne kuma shi ba Quraishi bane amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ture batun maganar Qurayshawa har ma da dan sarkin Qurayshawan aka ture mutum maganarsa aka ci ta aure bararren bawa saboda matsayin da yake da shi a musulunci take cewa ta aure shi kuma da karshe ta ga alkhairi mai yawa a cikin aurensa da ta yi to kaga duk wannan yana nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe wannan abinda a jahiliya da take alfahari da shi na kabilanci abinda take alfahari da shi na asali da abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu abubuwa guda hudu wanda daga cikin abubuwan jahiliya ne ba za ku bar su ba daga ciki ya fadi akwai magana al-fakhr bil-ansab ko bil-ahsab wato mutum ya rika alfahari da shi dan gidan su wane ne ko ya rika alfahari da nasabarsa ko ya rika alfahari da asalin sa Annabi ya ce to wannan duka aiki ne na jahiliya babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake dubawa dangane da dan adam in ba aikin sa ba da kyakkyawan halinsa da kyakkyawar aqidarsa za mu gani a tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda yake ƙara tabbatar da wannan aikace a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi fathu makka a wannan lokaci Bilal ya hau ɗakin Ka'aba ya kira sallah wanda a wannan lokaci kafin wannan lokaci ba wanda yake zaton cewa mutum kamar Bilal ba habashi ya hau wannan ɗakin da Quraisha suke ji da shi a ce shine zai kira sallah akan sa sai gashi a sama ɗoruruwan sama yana kiran sallah saboda musulunci ya zo duk gaba ɗaya ya tattara wannan bambance-bambancen ya share tsakanin al'umma haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka buɗe masa ɗakin Ka'aba zai shiga wa kake zaton Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a zo ka zo mu shiga tare da shi farko wataƙila mutum ya yi zaton zai shiga tare da Abubakar ko tare da Umar ko tare da wasu manya-manyan Qurayshawa yan cikin Makka sai ya kasance waɗanda suka shiga tare da shi sai ne shi Bilal yana tare da shi Usama yana tare da shi sai kuma Uthman ibn Talha wanda shi ne yake rike da makullin Ka'aba ɗin so sai ya kasance ba wanda ake zaton cewa shi ne Annabi zai ce a yi wa alfarma ya shiga kawai ba sai ya zamana ga waɗanda ake ganin ba su ne kowan kowa ba ba su da wani asali a cikin garin Makka amma su ne suka raka Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙuryar ɗakin Ka'aba lokacin hajji lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawansa waye ɗauko a bayan abin hawansa bai ɗauko dan uwansa Ali ibn Abi Talib ba dan balfansa bai dauko wani wanda yake da dangantaka da shi ba sai ya dauko Usama dan Zaid ya kasance shine a bayan abin hawan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare to wannan duk yana nuna yadda musulunci yazo ya nuna babu wani abu na bambanci na rarrabewa tsakanin mutane dan jinsin su ko dan kabilar su ko dan launin su ko dan asalin su ko dan yankin da suka fito daga ciki ko ko a dan abin da suka suke da shi na duniya sun suna da shamu ko ba su da samu wanda duk musulunci ya sa shi cikin wani abu ne na jahiliya Abu Dharr al-Ghifari ko abin da ya faru gare shi kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Al-Ma'ruf ibn Suwayd yake cewa wata rana ya hadu da Abu Dharr a wani guri da ake Rabaza inda Abu Dharr yake zaune yace sai ya same shi da bawansa yana sanye da wata da wani mayafi bawan ma yana sanye da irin sa sai shi yake ce masa kaga ko da zaka hada wannan mayafin na wajen bawan ka karba ka hada sai ka samu set complete na kaya da ka zama hulla kayan ado cikakke sai yake cewa sai Abu Dharr yake cewa ai abun ba haka ba yake yace akwai wani mutum cikin ƴan uwana da magana ta hada ni da shi tsakani na da shi sai na wakalatun mu a jami'a ce mahaifiyarsa ba Balarabiya bace Abu Dharr yace fa ayyartuhu bi ummi sai na aiban tashi da uwarsa wato na ce tafi can kai dan wanci wato kamar yana nuna cewa kai mahaifiyar kama ga yadda take sai je kai kuka ya kai karansa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr yake ba da wannan labari yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da ni yace Abu Dharr innaka mar'un fika jahiliya yake ce Abu Dharr kai dai mutun ne wanda akwai jahiliya ta tare da kai ya rasulullah ai duk mutumin da ya nemi a wato duk mutumin da ya zagi mazaje to za zagi uwarsa wato tunda ya tabo ni ma zai iya taba baban sa zai iya taba baban sa zai iya taba baban sa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai nuna musu cewa waɗannan bayin da suke karkashin ku ɗan uwanku ne don haka ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku shayar da su daga abin da kuke sha kada ku dora musu abin da yafi karfin su ce to tun daga lokacin sai na ɗauki wannan ka'ida ce duk abin da na saka to zan sawa bawa zan sayawa bawa na irinsa shi ma ya saka to tun daga lokacin Abu Dharr ya tattara wannan abin da yake da shi na jahiliya ya zubar saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hajjatul wada yake cewa dukkan wani abu na al'amarin jahiliya kullu shay'in min umuril jahiliyyati mawdu'un tahta qadamayya hataini dukkan wani abu na jahiliya na sa shi karkashin kafafuwa na take shi saboda ka tun daga lokacin aka fahimci cewa babu wani abin da zai nuna bambanci tsakanin wani wanda ba Balarabe ba ko wani wanda ake ganin ba mai wani matsayi ba mu ga lokacin da manyan Qurayshawa suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kori wasu waɗanda suka rena mawayo suke cewa kaskantattu ne kuma su suka yi imani da shi su suka zagaye shi irin su Khabbab ibn al-Arat irin su Bilal ibn Rabah irin su ibn Mas'ud wanda ake ganin su ba ƴan asalin Makka bane kuma ba su da wani daraja ba su da wani mukami da suke rike da shi ba ƴaƴan wasu bane kuma su suka yi imani da shi suke kiwe da shi daga suka zo suka kawo masa tayin cewa za mu yi imani da kai mu yadda da addinin da ka zo da shi mu daina faɗa da kai mu daina matsa maka amma da sharaɗin mu ba za mu zauna da waɗannan tare da kai ba don haka in za su zauna da kai to zama na musu wata rana daban amma an zo majalisin da muke zaune to su a ka a basu su shigo su zauna Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana tunanin to ko hikima za ta sa yi haka saboda ya samu dai su yi imani da suka yi imani da yawa daga cikin mutanen Makka waɗanda suke so su yi imani amma tsoro ya hana su yi imani watakila in ya karɓi wannan a matsayin wani abu na hikima za su yi imani in kuma suka yi imani suka shigo musulunci ai zuciyarsu za ta gyaru idan zuciyarsu ta gyaru kaga wannan abin da suke ɗauke da shi na girman kai ma duk zai kau don haka za a dawo a kuma haɗewa wato irin waɗannan abubuwa suka bujuro wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yi hakan sai Allah ya saukar masa da wahayi Allah ya ce wala taqulu lil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله تشكرك كسكرا ككوروا أن الناس كيوتا الله تعالى لك kakka kuskura ka kore su daga majalisin ka ma alayka min hisabihim min shay hisabun wato hisabin su babu wani hisabin su akan ka kai ma babu hisabin ka akan su cikin ku ba wanda za a je a ce an dora masa bincike dan uwansa Allah shi yake bincike shi yake hisabi shi ya san kowa da irin aikin da yake Allah ce fatadurudahum fatakuna min azzalimin ka kore su wato ka zama cikin azzalimai Allah subhanahu wataala ya hana shi ya karbi wannan abin din yace da shi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta Allah ce kada abin ka yi hakuri wasbir nafsaka ka hakurkuntar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da waɗannan da suke bautar ubangijin su safa da yamma yuriduna wajhahu da suna nufin fuskar sa ne suna neman yardar sa ne wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada ka ke idanuwanka su ketare waɗannan mutane kana nufin wani kirkire na duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a ga wanda muka gafalar da zuciyarsa gaban kammatan mu wattaba'a hawahu yabi san soyayyen zukatansa wa kana amruhu furta al'amarin sa ya tabbata a sakwarkwace a lalace wato ubangiji subhanahu wataala ya hana shi aiwatar da wannan rudda abin da ya hango na hikima da kashin sa saboda dai a nuna musu cewa shi musulunci da zarar ka ce zaka yi imani da shi ko ka yi ibada da shi to ka fahimta dukkan kowa da kowa a ƙarƙashin dokar Allah yake saboda haka babu magana wani fifita shi saboda launin jikfatar sa ko kuma a saboda asalin saboda jinsin sa to wannan ita ce wato ita ce ka'ida da ubangiji subhanahu wataala ya sanya ta zamantakewa wanda musulmi ke da wannan ka'idar babu wata al'umma wata ke da wannan ka'idar kamar musulmi dukkan wasu wanda su zo da wani tsare-tsare ko wani constitution wanda zai zo da wani daidaito kan tsakanin ƴan adam ko wani abin nan ba za su kai wanda Allah subhanahu wataala ya zo da shi ba saboda wanda Allah subhanahu wataala ya zo da shi ya dauke mizanin ɗan adam daga hannunsa saboda san zuciya za ta shigo ciki ya rike shi a hannunsa shi mizanin da yasa shi ne yadda kake da tsoron Allah gurgurin yadda zai yi baka daraja tsoron Allah ko shi ne yaya ka kula da abubuwan da yake wajibi a kanka ka kaurace abin da ya haramta saboda wannan shi ne mizani na tsoron Allah a gurin Allah to kuma shi ne za a auna mutum a ɗaukaka shi don haka an ɗauke maganar awon mutum ko mizanin auna mutum daga hannun ɗan adam ɗan uwansa saboda san rai zai shiga san zuciya zai shiga fifita jinsi fifita kabila fifita yanki fifita kasa fifita waye duk zai shigo a ciki an bar abun a hannun Allah duk wanda yafi tsoron Allah yafi takawa to a gurin Allah shine yafi karamci in kuma yana da karamci a gurin Allah to kowa zai ga karamcin sa zai ga darajar sa zai kimanta shi to da yawa ce al'umma za ta koma ga wannan tsarin to da duk abin da ake ake ta fama da shi na fada tsakanin kabilu fada saboda yanki ko sa fada saboda kasa ko saboda duk za a ga sun yi sauki saboda me saboda an samu wata ka'ida wacce ba hannun dan adam take ba hannun Allah take inna akramakum indallahi atqakum da an samu rayuwa wacce ita ce dan adam yake so ya samu ta zaman lafiya ta kwanciyar hankali rayuwa girma ma juna rayuwar kowa a bashi haƙƙin sa ba tare da an zalunce shi ba amma saboda dan adam ya kauce mu wannan tsarin da ubangiji subhanahu wataala ya shimfida masa ya rubuta shi tsarin sa to shi yasa ba za a bushe ba kullun ana cikin tashin ana cikin fada kowa yana ganin da arziki a gidan wasu gara a gidan su gara a ɗakin su da ɗakin su gara a hannun su shi kadai to saboda haka kullun dan adam ya kasance ba fafutuka yake ta tabbatar da adalci ga wasu ba a shi samun sa ko tattara abin ya zama a ƙarshen sa shine adalci yayin da abin ya fita daga hannunsa ko ku a'a ya kasance za a raba ko a bashi nashi to a lokacin yana ganin ba adalci ya ra'ayi ba to shi yasa za ka ga fitintunu ba su ƙare ba a duniya matukar bai dan adam zai yarda zai zaba wa kansa shi tsarin da yake ganin nashi ne to na Allah subhanahu wataala kuma ya jefar da shi to kuwa babu yadda za a samu irin yadda ake so a ga rayuwa a kanta shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce inna akramakum indallahi atqakum sai ce inna Allah alimun khabir lalle Allah shi ne masani ya san halayenku ya san ɗabi'unku ya san yadda ya halicci dan adam da irin zubin da ya wa dan adam halitta da shi na zalunci da jahilci innahu kana zaluman jahula lace dan adam ya kasance mai yawan zalunci ne sanan mai yawan jahilci ne dan Allah ya san zubin da yawa dan adam irin wannan saboda haka sai bai bar masa abin a hannunsa ba sai ya tsaya sai ya sa masa wata kaida wacce da zai yi la'akari da ita to da babu shakka rayuwarsa ba za ta zama irin yadda take a yanzu ba da zai rayu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma adalci zai yalwata ko ina da ina
Allah ya saka da alkhairi masaro za mu tafi kai sai zuwa ga tanjiyar da kuka aiko ta hanyoyin da muka bayyana tun daga farkon shirin tambaya ta farko ta fito daga wani bawan Allah da yake cewa mallam ina tambaya ne akan zakkar gwal a matsayin sa na kayan kwalliyar mata ana fitar masa da zakka idan ana fitarwa yawan gram ake duba ko kuwa samun kuɗin sa
to bisa sabanin malamai dangane da fitar da zakka a cikin gwal musamman idan gwal ne wanda mace take ado da shi da mun gwal ne na kasuwanci ko dukiya da aka taskake wannan ba sabani akan cewa za a fitar masa da zakka to idan kwalliya ce mace tana da gwalagwale don ta yi kwalliya ba ta fitar masa zakka ko ba ta fitar masa zakka ba to malamai sun yi sabani akai amma magana dai mafi inganci tafiya tare da nassoshi na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine za a fitar masa da zakka meye zakkarsa shine yayin da ya kai wato idan zinari ne ya kai miskali 20 idan azurfa ce ta kai miskali 140 zinarin nan shine abin nan gram din sa 92 shine daidai wannan miskali wato gram 92 yayin da gwalagwalan da mace take da su na ado suka kai gram 92 to tana kai zakka za ta fitar zakkar da ta fitar shine rubu'ul ushur shine a kaso 1/40 kamar yadda aka sani za ta bayar kaso 1/40 a cikin dubu za ta bada 25 wannan shine abin da za ta fitar na zakka
to sai wannan ta ce gano ruwa mai kalar ruwan kasa a farkon al'ada da karshenta za a lissafa shi a cikin al'ada saboda yana daukar kusan sa'o'i 24 haka kuma ya matsayin ibada yake a wannan yanayi
to abinda mace za ta gani na kudura wato ta ga wani ruwa kamar da ta haka yana fita daga jikinta a farkon al'adarta ko a karshen al'adarta idan a farkon al'adarta ne to wani yana daga cikin al'adarta to lokacin da ta zo al'ada ruwan da zai fara fita daga jikinta wanda ba jini ba to za ta lissafa cikin al'adarta amma bayan ta yi tsarki wato bayan jininta ya dauki sai kuma take ganin wani ruwa fatsifatsi ko wani haka kamar ruwan datti haka to wannan ba za ta sa shi cikin al'adarta ba wannan shi ne abin da ya tabbata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata ba sa lissafa abin da suka gani na fatsifatsi ko wannan ruwa haka mai kamar datti da yake fita daga cikinsu bayan sun yi tsarki idan ba su yi tsarki ba to wannan zai yana ciki amma in bayan sun ga tsarki ma'ana jinin da suke gani na al'ada ya dauki sai kuma daga baya wannan ruwan ya biyo baya to wannan ba za su lissafa shi daga ciki ba amma in a farko ne wato farkon fara al'adarta sai wannan ruwan ya fito to wannan da za ta lissafa cikin al'adarta
na'am sai tambayar Ishaq Saluhu ne jazzaki wanda yake cewa menene hukuncin wanda ya shiga makabarta da janaba a jikinsa
ba wani abu dan mutum ya shiga ba a ce in zaka shiga makabarta sai ka yi tsarki ko sai ka yi alwala ba wannan sharadin
sai Khalifa Ibrahim Adam ya ce assalamu alaikum mallam me matan annabi suka yi ya kaurace musu a masallaci
to ruwayoyi ne akwai ruwaya da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da wani tsarkin sahihai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya ji daga Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya tambaye shi game da matan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma suwaye ce Hafsa da Aisha to akwai sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk safiya zai rika bi gidajen matansa ko dakunan matansa kowace zai je gaishe ta so su gaisa har ya kai inda shi ne nan ne yake da kwana to ya saba yana zagaye matansa to in ya zo wajen Zainab bintu Jahsh sai ka kasance tana ba shi zuma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma to in ya zo gurin ta sai ya dandade saboda yana tsayawa ya sha zuma sauran tunda ba sa bashi wani abu kaga ba lalle dadi ba zaka gama gaisawa ya tambaye lafiyar su zai wuce ta fadin sa amma ita wannan in yazo wajenta to tana da masa zuma sai ce ga zuma to zai tsaya sha zuman nan kafin ya fita to sai kishi irin da mata da suka ga haka suka ji kuma irin abin da take yi suka ce to da Hafsa da Aisha sai suka ce to in ya cikin mu kowa yake zo gurin ce ya muka ji kana hamamin mazafir mazafir wani tsini ne da ake Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san yayi ta'amuli da duk wani abin da za a rika jin wani hamamin sa a tare da shi yasa ba zai ci albasa ko ya hana ma mutum ya ci albasa ko tafarnuwa ya shiga jama'a to mazafir shi ma yana da wannan hamamin in an shashi za a rika jin yana tashi a jikin mutum tsini ne haka suke yin shi to sai suka ce kawai duk wacce ta zo mu ce ya muka ji kana mazafir ne saboda su sa shi ya daina shan wannan abin da yake sha abin nan to shi ne ya zo gurin Hafsa ta faɗa ya ji gurin Aisha ta faɗa sai ya ce to daga yanzu ya ma daina shan abin sai ya ce ya ma haramta wa kansa shan wannan zuma to shi ne Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kowace ya ce to amma kake faɗa saboda kar ta ji ba daɗi to ƙarshe sai suka faɗa وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا تونا تسعى يفشي لسوء قولة شيمسو دكانسو أكوي كما رواية تكي مغانر يا أبنى يا كسن شوة كو ينغسني أدران أبنى أدري بأ ينن حفصة رانا الجلكين تزامو شيء أهو سنجمو كيشاران الجلكين to sai ta zo sai ta gani sai ranta ya baci ta ga alamar dakin ta kamar wani abu ya faru sai ranta ya baci sai ce to ya ma haramta wa kansa wannan baiwar ba zai kara kusantarta ba to shine daga baya sai take fada take bada labarin sai cikin annabi ya ce kar ta fada to shine sai ya fushi da su to duk wannan duk yana daga cikin abin da aka ruwaito ya faru tsakaninsa da matansa har hakan ta faru
wannan sai Anas wato Ahmad Anas ya ce kasuwanci yake yi amma yana da wani tsari na kasuwancin idan aka sai kaya ko da an yi kuskure idan aka dawo baya canjawa to a lokacin da wani ya sai hajarsa ya dawo masa da kayan amma ya ji karba to sai wannan mutumin ya aje kayan ya tafi ya bar kayan a wajensa to wai ya yi masa yin wannan kayan
da farko dai ita shi iqala shine idan mutum ya sai kaya gurinka bayan kun gama ciniki ya fada ya tabbata kuma daga baya ya ga ba zai iya mu'amala da wannan kayan ba ya nemo ya dawo gurinka yana daga cikin kyakkyawar mu'amala da musulunci yake sa ƴan uwansa ƴaƴansa su yi shine ka karɓi kayan tun kai dan kasuwa ne za ka iya sayar da kayan ka karɓi kayan ka maida masa kuɗinsa yana daga cikin abin da musulunci ya kwaɗaitar da ƴaƴansa su yi shine abin da ake cewa iqala ba wajibi ba ne tunda ciniki ya riga ya fada ya zama kayansa kai kuɗi kuma ya zama naka ba bai zama wajibi akan ka ka mayar masa da kuɗin ba ka karɓi kayan amma kuma ta'amuli mai kyau ne wanda Allah subhanahu wataala zai dubi zuciyarka zai kuma dubi wannan aiki da kai ya baka lada saboda haka in ya zo matuƙar dai ba lalata abin yayi ba ya dawo maka da shi yadda ya saya wataƙila ya tafi kuma sai wata buƙatar ta buduro masa da yake buƙatar kuɗi ya ga ka ya fasa su cinikin nan to sai ka karɓa inda ya dawo maka da shi a lalace ne ko bayan ya amfani da shi to kaga wannan sai dai ku yi sabon ciniki in kana so ka saya a yadda ciniki ya kama don haka yadda tsarin naka yake ba a musulunci ba haka ya kamata ka zama ba kai in an sai kai a wajenka ko yanzu aka saya in dai har an rabu kuma daga baya tunani ya ka zo ko ya tunanin ya sai wanda ya fi shi bara ya dawo wannan to kaka ce ba za ka karba ba matukar dai an dawo maka da shi yadda yake ba kuma lalata maka akai ba kai abin nan to in ya dawo da shi ba ya da shi kuma haƙƙin ya tilasta maka sai ka karɓa saboda ka kayansa ne ya yar a gindin shagonka ba kayan shi ne ka kwata ba saboda ka shi da ya tafi ya bar sa shi ya tafi ya bar kayan shi saboda ka in an bar shi zuwa wani lokaci ya zo ya ɗauka bai ɗauka ba wani ya ɗauke kai dai baka da abin nan baka da laifi a nan in ya bashi ya bashi in a shagon ka ya bari zuwa wani lokaci bai zo ya dauka ba kana iya amfani da shi in har an kai lokacin da ya kamata ka fitar da ran zai dawo kan kayansa kaga yayi shekaru ko ya dauki shekara ko da kaga cewa bai dawo kan kayansa ba zaka iya ko bayar da shi in kaga dama ko in kana da son kai amfani da shi kai amfani da shi dan a lokacin kaga ya zama kamar tsuntuwa ne amma a shi yadda yayi din bai da haƙƙin ya yace tunda da ya saya kuma abun kai saya dole dole sai ka mai masa da kudin sa wannan ba shi da wannan haƙƙin
alhamdulillah malam sai Isyaku Ila Ahmad yake tambaya cewa akwai bambanci tsakanin annabi da manzo
amma akwai bambanci mana Allah ya ce ma arsalna min nabi min rasulin wala nabiyyi akwai annabi akwai manzo sai sa Allah ya hada su Allah ba mu aiko da Allah ya ce ba mu aiko da wani manzo ba ko wani annabi so abin nan sai bambanci da ke tsakanin su malamai sun yi ta maganganu daban-daban wajen meye bambanci tsakanin annabi da manzo kuma abin da yafi inganci shine manzo shine wanda Allah subhanahu wataala ya aika shi zuwa ga wata al'umma wacce al'umma ce kafira ta kafirce wa Allah subhanahu wataala yazo ya kira wasu zuwa ga imani ya zuwa ga Allah wannan shine manzo annabi kuma ana aiko shi ne cikin al'ummar da take asali mu'mina ce amma an kakkauce wa hanya an bujirewa shari'a an lalata ta amma dai an yarda cewa Allah shine Allah kuma annabawa gaskiya ne da sauransu amma kuma ba a aiki da abin da Allah ya aiko so annabi sai ya zo dan ya jaddada wannan shari'a shi yasa wasu annabawan da yawa ba a ba su ma wani littafi sabo saboda al'ummar da suka samu sun same su dama sun yarda da littafin da suke tare da shi amma ba sa aiki da shi kamar annabawan Banu Isra'il kaga da yawa daga cikin annabawan Banu Isra'il suna aiki ne da Taurat da Allah ya ba annabi Musa alayhi salam ba aiko su da wani littafi sabo ba inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu Allah ce mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske yahkumu biha an-nabiyyuna annabawa suna hukunci da ita kaga ashe annabawa annabi ba ɗaya ba ba biyu ba sun yi hukunci da at-taura to wannan shine shi annabi yana zuwa cikin al'umma da dama mu'mina ce amma ta kauce wa shari'a ta kauce wa hanya dan ya kira ta ya jaddada mata addinin ta shi ko manzo ana kira shi zuwa ana aika shi zuwa ga al'ummar da ke kafirai ne gaba daya saboda zai kira su ne zuwa ga imani fresh ba su da imani ba su yarda da Allah ba ko ba su yarda tsayin kadaitakar Allah ba to wannan shine bambancin su amma abinda ya shahara a cikin wajen karatuka ana cewa shi annabi shine wanda aka manzo shine wanda aka aiko shi kuma aka umarce shi da isar da sako shi kuma annabi shine wanda ba umarce shi da isar da sako ba wannan kuskure ne kowannen su aiko shi akai kowannen su an aiko shi kuma kowannen su an umarce shi da isar da wani sako sai dai wannan yana da wata martaba da ta fita wannan shi wannan manzo an aiko shi zuwa ga al'umma ne don ya kira su zuwa wannan kuma zuwa ga al'umma ne wanda ta yi imani amma imanin nasa ya lalace jaddada mata imanin ta saboda haka kaga kowanne akwai isarwa a cikin abin da Allah ya bashi kuma yaya za a yi ka yarda cewa malamai wanda basu kai darajar annabawa ba amma ba a yarda su boye abin da Allah ya basu ba sai kuma ka ce su annabawa za a iya gaya musu shari'a za a iya gaya musu gaskiya amma a ce su boye ba sai sun isar ba ai kaga anan kamar ka fifita malamai akan su Allah subhanahu wataala ya la'anci malamai waɗanda za inda zai yaktumuna ma anzalna min alkitabi min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahu Allah ya la'anci malamai waɗanda za a ba su san karanta gaskiya su boye siri suke Allah ya la'anci su to kuma a ce su abin nan su annabawa suna iya boyewa wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu lokacin da Allah ya rike alkawari daga waɗanda Allah ya ba su littafi cewa lalle ku bayyana shi ga mutane saboda shi bayani gaskiya wannan wajibi ne akan wanda ma bai kai annabi ba bare wanda yake annabi saboda babu maganar shi wannan an ce ya boye in an gaya masa wannan shi kuma shine aka ce ya bayyana wannan kuskure ne
sai Abdul Malik bin Ali yake tambaya cewa me hukuncin wanda yake aikata aikin zunubi kuma yake aikata na lada shin idan ya aikata ladan za a bashi lada kuma haka zalika ne na sunubin za a bashi alhaki
to zama wannan ai haka Allah yake mu'amalar kowa da kowa kai mai tambayar kai kanka ai haka ke akwai abin da kake yi na lada akwai abin da kuma zaka yi na laifi wanda ba suke ma'asumai ba sa laifi su da annabawa in an ce idan kana yin laifi ba za ka karba aikin ka na lada ba to ai kaga an halaka ba wanda zai tsire kenan sai ɗan ɗaiɗaiku wanda Allah ya zaba ya ba su isma kowa da ka ganshi yana yin daidai yana yin kuskure wa akharuna khalatu amalan salihan wa akharina khalatu amalan salihan wa akhar sayya asallahu an yatuba alaihim sauraka akwai wanda ya hada yayi mai kyau yayi mara kyau Allah subhanahu wataala zai bashi lada akan abin da yayi mai kyau abin da yayi na kuskure kuma in ya tuba Allah ya fi masa in bai tuba Allah na iya kama shi da laifinsa ko ya fi masa in ya gana ma
sai wanda yake cewa malam shi musulmi ma ba zai dawoma a wuta ba in ji ma'ruf saifullahi
wannan ita ce aqidar ahlus sunna cewa duk wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da rayuwa da kwayar komayya ne to ko da yayi manyan laifuffuka kaba'ira da aka haramta to ubangiji subhanahu wataala zai shigar da shi wuta yayi masa ukuba azaba gurgurdan laifinsa ba karshe dai zai shiga aljanna wannan ita ce aqidar mu musulmi masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka karkace mu wannan aqida su ne khawarij da mu'tazila da khawarij da mu'tazila khawarij a gurin su duk wani wanda ya aikata kabira wato ya aikata wani babban laifi ya sha giya ko ya zina ko ya sata ko ya ƙarya ko ya ci amana to wannan ya kafirta so haka da zai mutu bai tuba ba to in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada wannan ita ce aqida khawarij duk wanda zai aikata wata kabira to kafiri ne kuma in ya mutu tun daga duniya sunan shi kafiri ko in ya mutu zai shiga cikin wata jahannama khalidan mukhalladan fiha a gurin mu'tazila duk wanda ya aikata kabira to ba za a ce masa mu'mini ba fasiki ne ba za a ce masa mu'mini ba za a ce masa kafiri ba fasiki ne kuma in ya mutu ya shiga wuta ba zai fita ba har abada wannan ita ce aqidar mu'tazilawa don haka aqidar ahlus sunna ta saba mu wannan saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي حق لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة شيتونا غسكياني غوالا دسكي من يمن يلي ففوكا لغشكين الأمة تعالى نبو القيامة سواك النبي صلى الله عليه وسلم زي تشيوات نسكي لي ففوكا شكين الأمة سا وأن دا الله سبحانه وتعالى يباشي إذنين يشي تيسو كما يردد أشي تيسو هكنا أنبا ذا سي تيتو هكنا سالحي ذا سي تيتو هكنا رب العزة رب العالمين shi wa ubangiji karshe zai ceto saboda akwai wadanda za a cece su tun daga wurin hisabi ba za su tafi wuta ba da wata falala ta ubangiji a yafe musu abin da suka yi na laifuffuka akwai wanda za a cece su bayan sun shiga wutar a fito da su to wadanda za su shiga wuta la yamutu fiha wala yahya wannan kafirai kenan wanda za su shiga kullama nadjal juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab ta zama a haka duk sanda fatar su ta zagwanye ta narke a sake zuwa sa musu wata fata sabuwa sai ta dandana azaba har abada to wannan kafirai kenan sune Allah ya ce wa bukharijin minan nar wa za su fita ba har abada amma mu'minai wannan za su fita hadisi da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun nuna wanda suke yan wuta za su fito har ma an shiga aljanna yan aljanna su rika kiran su jahannabiyuna wato yan jahannama wanda suka yi suka fito daga jahannama suka dawo yanzu sun zama yan aljanna
to malam sai sakon da ya fito daga Bashir mai takalmi ko na tiso yake cewa menene hukuncin boye karatu da mata suke yi a kowace sallah
to mace da namiji duk suna yin sallah iri ɗaya ne sai abinda aka bambanta su a ciki kamar sutura misali tattar mace a sallah ba shine sutarar namiji a sallah ba sutarar mace sai ta rufe duka jikinta wanda fuskarta da hannayenta abinan su shi ne ba wajibi ta rufe ba da diddigen ta ba wajibi ne ta rufe shi ba kamar yadda wasu malamai suka yi bayanin wannan namiji ba haka ne namiji ba za a ce lillibi wajen zai yi sallah da sauransu rufe abin da yake al'aura ce a gurinsa sauran abubuwan da mace za ta yi a sallah namiji zai yi a sallah su ne mace za ta yi a sallah da annabi ya ce sallu kama ra'aytum wa usalli yana nufin da maza da mata duka ba wai yana nufin maza kadai ba amma su mata ta su sallar daban ba ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata dan ya koya musu sallar su kadai ba saboda haka ita mace za ta yi irin yadda namiji zai yi to a wajen karatun abin da ya shafi Fatiha ko sura za ta bayyana yadda za ta ji yadda kanta musamman a gidanta take a ɗakin ta to in ka ga ta boye to wani abu ne na al'ada kuma dan ta boye ta yi ba a ce sallata ta lalace amma ta bayyana din shine sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam
to masaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na Fatiha rahma a wannan rana sai dai kafin mu sallama zan ƙara tunatar da mu hanyoyin da ake bi wajen aiko da waɗannan sakonni akwai lambar waya 0800554443 da kuma 0770778644 sai kuma 0770360445 dukkan wannan lambobi za a rubuto da rubutaccen sako ne sai kuma adireshin email na fatiha.rahma@yahoo.com da kuma dandalin sada zumunta na fatiha.rahma a Facebook madadin gidan radio rahma farin saluma da kuma babban malamin mu Ashraf Dr. Muhammad Sani Umari Jelemo babban malami a sashin nazarin harkokin shari'a musulunci na Jami'ar Bayero ta Kano wanda ya amsa tambayoyin naku sai kuma Mustafa bin Adam wanda ya nada sauti kuma ya zo gare ku da bashiri da sungogo ni da na gabatar nafiya nake cewa mu kasance da ku lokaci na gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
walaw anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما